Washington, D.C. To jama'a barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington, D.C. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshinmu na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Masu gabatarwa
Amina Buhari Auna
tare da ni Hadiza Kyari.
To jama'a, a kowace ranar Talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla, inda a yau ma 8 ga watan Nuwamba na shekarar 2022 zamu yi magana ne akan yadda ake cin zarafin mata ta hanyar fyaɗe, musamman yara. A cikin shirin namu na yau, wakilin sashen Hausa ya gayyato mana masu ruwa da tsaki domin tattaunawa akan wannan batu.
Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Jama'a, ba tare da ɓata lokaci ba, za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Agadez da ke Jamhuriyar Nijar, ƙarƙashin jagorancin wakilin sashen Hausa Hamid Mahmud da bakin da ya gayyato mana.
Sannu a hankali, matsalar fa'e na ci gaba da yawaita a Nijar, inda kusan a kowane lokaci akan bankaɗo mutanen da ke yi wa yara ƙanana waɗanda suka haɗa maza da mata fa'e. Wannan wata uwa ce da aka yi wa yariyarta 'yar shekaru uku fa'e, ta bayyana yadda al'amari ya faru.
Ni na gani da idona, saboda ni na aike ta ta dudo kashin kananta, kuma karan kaman cikin gidanmu ne, makwabtanmu ne kusa da mu, duk akwai mutane a gurin. Na leƙa in je in gani ta jima ba ta dawo ba, na ɗauka wasa take yi. Ina zuwa na iskoshi bisan ta yi labura ya tara ta. Da ya tara ta yi warto rigar shi da ya shimfiɗa ya aga ta bisan, na biyo shi. Ina kiran jama'a su taimaka mini ga wanda ya fito, nike ta gudu da ni da shi. Da na zane na sille ya jeho ni da takalmi. Na sunku ya ɗaukan zani ya tsaya kalle ni, na kalle shi na baro shi na tafasa lalle na ga huskar shi, saboda ko inda in na gane shi na ce wannan shi ne. Tun da dai da ya tsaye na kalle shi ya kalle ni, sannan muke ta gudu da ni da shi. Sai da na wanke mata majini kana na ɗauko ta na taho da ita. Na zo nan da ita aka mini magani, suka na ce musu zan tafi komsariya, suka ce to bari su hara mata magani kafin in tafi gurin iko. Suka mata magani na tafi komsariya. Daga tun da dai tana mini kuka haka, guri yana mata ciwo, in na sa ta ruwa ko wanka ko ta yi fitsari tana kuka. Ko yanzu in ta yi fitsari ko kashi na sa mata ruwa na wanke mata tana kuka zahi take.
Ita ma malama Rabi, wacce aka yi wa yariyar ta 'yar shekaru 5 fa'e, ta bayyana halin da yariyar take ciki.
Ta zaga tare da yara tana kohol gida, sai kiranta ta fita a guje, ta fita ta tafi gurin shi. Anan nan layin da ta fita nan cikin layin mu ne, gani akwai wani kangon gida nan ya sa ta. Za ta yi kuka, yace mata kar ta yi kuka, in ta yi kuka yana yanki mata baki. Ta tafi wuri na, da ta taho ba ta yi kuka ba, sai da ta shigo nan gida. Da muka kalle ta a yanayin da muka ganta, da kayanta a hannunta haka, da rigarta rauni da hijabi da mun nasa mata da sahi, da rob ɗinta da hijabinta a hannu, da wandanta dan silba a hannu guda, gaba ɗaya jikinta ya yi fari fat, ya sa cikin laka ta baya ne ma ya taba ta, ya taba ta ta baya.
Al'amarin fa'e dai a jihar Agadez na neman ya zama ruwan dare, inda har a makarantun boko akan samu masu yi wa ɗalibai fa'e. Malama Hafsatu ta bayyana yadda ta iske wani mutum yana yi wa ɗalibi da ke aji hudu a makaranta fa'e.
Fitsari a matsayi ne na kewaya in ta hidush, na zamna daga bayan bango nake yin fitsari kawai, nake jin ƙara ana kiran dan Allah ka bar ni, dan Allah ka bar ni. Sai na leka cikin dush, leka gare nake cikin dush. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, abin da na gani da na fito ma na yi magana kawai, sai tsere bige ni shi yaron wancan ya tsere. Sai na ce wancan kai taso, zai sa wannan shin ka kasa wanzu zo mu ta shira ce mu ta wurin da sai ce bani in sa wannan na dan ja wannan shin ka zo nan wurin directors, in ce da kinji kinji abin da ke faruwa. Yace shi ya kora shi da bulala, yace mishi in bai fudda wannan shi ba kaza kaza dai zai bashi kashi. Ya gudu ma abin da dai aka bige shi yaron, tunda ya bige shi da bulala mun ta yi likita, aka tura mu hospital, muka zo nan komsariya, yanzu dai yanzu muka taho shi yaran sai ya tahira an mishi examen dai yana ya kai shekara 10 ne
fa eh dai yanzu babbar matsala ce lamarin da yake cima iyaye tuwa a ƙwariya
iko da duk mataki kenan wanda ya aikata abin nan in an kyale shi zai ƙara aikata saboda yau in ba a hukunta shi ba kenan gobe ma ba wa gariya wani zai wata zai ma to mu shine muke so a kawo karshen abu iko ya dauki matakin irin wa'annan abubuwa su bar faruwa
gaskiya abin yana bada tsoro kuma akwai tausayi yanzu mai aihuwa bisa ɗiyan su gaskiya sun sa ido
ko kan mu ga uwaye turinka freman kulawa da wannan haraka
yanzu har mun kai ma tsoro ya kama mu ba mu yarda da kowa ba duk in an ce maka kana da iyamu ta ko ya namiji ɗan karami ba ka yarda da kowa ba har ya kai ma kai ko cikin gidan kuma in je kana ganin yariyar ka tana kusan ya namiji ba ka yarda da shi ba
ƙungiyoyin mata dai na aza alhakin haɓakar matsalar akan rashin doka mai ƙarfi na hukunta waɗanda ke aikata laifin in ji Azzara Alitan shugaban kungiyar mata a Gadas
abu ne da shike baka sai da zaka faɗi gare shi dan dai wannan ya bunkasa ne sosai ma yanzu a cikin garin Agadas diba wajen mace yarinya goma sha wani abu wannan abin yayi yawa kenan yanzu galgarin da muke mu dai da sunan mu na uwayen yara kakanni da muna galgari ga uwaye da ya da mutane uwaye dai su doki matakai wanda shike kamar aikin yarinya haka bai kamata ba a ce a aike ta yanzu a doki mataki wanda shike asal lokacin da ake aikin ta kuma in so ne samu ka a aike ta ita kadai shi dai mu dai ta kungiyar mu haka nan ne dai yanzu muke kwatanta mutane to akwai kira da zamu yi na wajen gwamnati ita ma waɗannan mutane waɗanda an ka samu an kai sa an ka sa hannu bisan su a doka ta bige su da kyau inda wani in zai gani shi ma sai ya ji tsoro waɗanda kuma ba a samu ba su ma a neme su abu dai enquete a gani wanga abu daga ina ne shi dai ya kamata gwamnati ta sa hannu sosai game da wannan haraka a yi protection mutane a samu a kare su a kare haƙin mata haƙin diya mata
matsalar fa'i da cin zarafin mata na ci gaba da karuwa a jihar Agadez inda ma'aikatar da ke kare kananan yara ta bayyana cewa daga farkon watan Oktoba zuwa ƙarshen sa an samu rahotannin fa'i akalla 42 da aka yi wa yara kanana a cikin jihar Agadez to sai dai ma'aikatar ta ce tana kulawa da lafiyar yaran da aka yi wa fa'i domin kare su daga kamuwa da wasu cututtuka Suleiman Isaka jami'i a ma'aikatar da ke kula da kare kananan yara a Agadez
ba abubuwa ne sabo fa wanda ake gani cikin jihar Agadez abu ne wanda dama da kwai shi abu ne kuma kamar al'amari da ne in ya faru da wuya ake bayyana shi kuma da wuya yake kaiwa har a yi porte plan komisariya da gendarmerie abokan aikin mu ne surtout brigade kin su mai kula da mata da yara duk fuwaki da kwai irin wannan al'amarin ya wakana suna kiran mu su suna aikin su na su yi bincike su gani yaya aka yi abun kuma wanda yi abun in ma an ha a bi dai sau da kafa a kama shi ko suna aikin su wannan nasu mu ma muna aikin mu na protection
to menene matakin farko a matsayin agajin gaggawa ga yaran da aka samu aka yi wa fa'i
in kakin suka zo gare mu da kwai abin da muke cema dabor prise en charge medical d'urgence dokan nauyin wanda abin ya sama na gaggawa bisa kan kiwon lafiya shi bisa kan binciken lafiya shi baske irin wannan abin suka faru wataran wanda suke yin shi suna sa ma wanda aka makin cututtuka iri-iri to da kwai abin wannan shine aiki na farin wanda muke yi makai yaro likita adiba a gani yaya aka yi in ya so in duk kuma a bashi duka abin da ya kamata a bashi commission medico wannan abu shine na farin da muke yi bancin shi kuma abu ne in aka yi shi kamar yana tada hankalin yaro sosai ka gane ko don ka shi ma da kwai abin da muke cema appui psychologique muna da abokan aiki mata da maza psychologue wanda suke tattaunawa da yaran da yaro ko kuma da yarinya ko kuma da daidai wanda abin ne ya sama don suna tattaunawa da su don abin nan da suka yi fever abin nan da suka ya same su kamar su taimaka musu sannu abin nan kamar kai ya zama musu wata matsala a gaba to wannan shine muke cema a psychosocial shi kuma yana shafar duk famikin yaro basu wannan abin in ya faru ba wai wata ran yaron kawai ba yake damuwa har famikin shi ko kuma environment kin shi to duka wannan na bisa nauyin mu yake mu service de protection mu bi sau da kafa dabor bisa kan cewa ke yaran nan ya samu suwa na likita ingantacce kuma da famikin shi ma an musu dai kamar CV da accompaniment kin da ya kamata a musu don wannan problem kin dai ai a tuniye kin abin ga kin problem kin
to kamar anan ma'aikatar wani matakai kuke dauka idan irin hakan ya faru
matakan shine mu san da cewa ke kamar duka wanga procedure kin an yi su an tayi an kai mutun likita kuma an tahi an gaya ma iko wane ne iko gendarmerie ko kuma me ake kima shi ko kuma police suna da brigade kinsu ta mineur abun in ya kai an samu otor kin abun a lokacin nan su suka yi da aikin su su transfere kin shi au niveau du abun ga parquet au tribunal eh dan amma shi hukumcin abun da ya bisa kan abun da yayi bisa kan aikin ma dai mu yanda muka wadi shine kamar dokan nauyin yaran da abin da ya samu bisa kan fannin likita bisa kan fannin accompagnement psychologique eh wannan shine vraiment aikin mu anan ma'aikatan mu ta kula mai kula da kare haƙƙin yara
a ga da tsiro wannan abubuwan sun sha faruwa kuma ana boyewa
irin wanga al'amarin sevrek wataran cikin fami ne yake faruwa kuma in ya faru kamar ba a so a bayyana shi parce ya zama kamar une sorte de abun kumiya ka gane ko ba a so a bayyana shi to kuma rashin bayyana shi kinnan shi zai sa wanda yayi gobe ya saki parce ya ga yayi shi yau ba hukunta shi ba ba mai komai ba kenan gobe ma yana tsaye na iya sakewa rashin bayyana shi yana kawo illa sosai ga yaran kansu menene yana kawo illa parce abu ne tanku yaro bai samu ba accompagnement kin da yake so abin gaban zai damu shi in yi dame shi gaban nan yana kai shi wata ran haga hauka to shine yasa muke cewa irin wannan abun kamar mutane su bar shiru da su wata ran sai bare yanda muka hodi kamar cikin fami ne sai ai shiru me for example cikin unguwa in ma wasu sun shi su da kansu ba wani abu ne ba ba a cewa in kuka ce kuka hodi komisariya ko gendarmerie ba a cewa wani ne zai hodi a me almost dai za a san da cewa ke yaran nan duk abin da ya shi haƙin shi an mishi garantir kin su parce yaro ne wanda aka ci zarafin shi kuma cin zarafi vraiment abu ne babba wanda ma'aikanta suna diba shi kuma ana hukunci sosai bisa kan shi surtout cin zarafi bisa kan yara jawo hankalin da muke so mu ma uwaye dabor uwaye su kula ba ma wai bisa kan yara ban mata kawai bisa har bisa kan yara maza irin wanga abun hwadi yana samun su to uwaye da Allah su kula da yaransu ina suke tafiya ina suke in san hita ina za su tafiya tare da wasu kita duka irin abubuwa ina su in suna uwaye suna kula da irin wannan abun to abin zai dan rage karfi kuma community menene community yau yaro na kowa ne in irin wanga abin ya samu yaro ko uwayen sun shiru kai makwabci ka san da wannan abun kana iya for example kaje ka hodi kaje wurin maikwanta ka hodi ba wanda zai cewa kai ne ka zo ka hodi mu ba dan saboda kumba muke ja hankalin mutane basu kona ba dan mu san da cewa ke lalle duk abin da ya shahi dokan nauyin yaran nan an yi shi eh parce in ba a yi shi ba yanda na hodi yaran nan zai shiga cikin wani al'amari wanda ba a so ya shiga cikin shi can gaba kwa to shi yasa muke so mutane ko ba ku tai komisariya ba in dai an ji irin wannan abubuwan kuna iya zuwa a sirrance cikin ma'aikatan mu ku zo ku ga mu a lokacin nan zamu ga mu abokan aikin mu police ko gendarmerie in ya so su tai su yi bincike ha in Allah ya sa dai an samu otorikin irin wannan abubuwa a samu a hukunta su dan kar gobe su sake bisa kan wasu yara.
Saurare har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma za mu koma zauren namu domin ci gaban tattaunawar.
Su wane ne aka fi samu da irin wannan laifin? Lattija ne ko hadda matasa ciki?
Babu inda ba a samu su. Wataran yaran ne za su ma yaran wasu lattijawa ne.
Yanzu kamar adadin waɗanda aka samu a yi wa fa'i ko kuma aka yi yunƙuri su fa'i za su kai kamar nawa a gadis?
A yanzu ga wanga wata ƙarshen ga wata abinda muka samu muka a registry mun samu ka 42 na abuse sexual or aggression sexual bisa kan yara ne na cin zarafin yara wanda dai kasa da shekara 18 abinda muka samu yaro 42 kan maza kan mata fa
to ko me ake nufi da fa'i da ma irin dokokin da kasar Nijar ta tanadar ma waɗanda aka samu da laifin aikata fa'an Hamma Yahayya masanin dokoki a kotun ɗaukaka ƙara ta jihar Tawa
daga cikin laihuka waɗanda aka tanada da ake cewa infraction contre les mœurs kamar laihuka waɗanda suka shahi al'adudinmu waɗanda suka shahi kamar abinda ake cewa détournement des mineurs attentat à la pudeur donc laihuka ne waɗanda ke da nasaba daga cuɗanya maza da mata wani lokaci cikin ana so wani lokaci kuma ba cikin ana so ba to shi hwade lalle laihi ne cikin mayamai laihuka wanda ake ce ma crime wanda code penal kenan sashin laihuka kundin wanda ke tana da laihuka na kasa wanda muke ce ma code penal da ya tsara ya tsaida a cikin ayoyin lokaci na 283 da 284.
Koshin a shara'ance me ake nufi da fa'i?
Abin da ake nufi da wade, lalle duk abin da ya zan na cuɗanya ne tsakanin mace da namiji ko namiji da namiji, kamar an ke saduwa cuɗanya kenan. Idan ya kasance an yi shi ko ta wace hanya, ya kasance kuma an yi shi da ƙarfin tsiya, kana an yi wanda violence ƙarfi ko an tilasta shi ne contract, kamar an tilasta mutum ka nemi mutum ne da ƙarfi a tare da ya so ba da amince shi ba, ko kuma an ɗauke makami an yi wanda shi dan an sa dole mutum ya yi amfani da mutum ko ya sadu da mutum, ko kuma an ƙwari mutum yana cikin wani hali ko kwana ko dai yana cikin wani hali wanda kawai an zo mishi yadda ba yadda zai yi ya kare kanshi. Ita doka ta ce shi ne ake ce ma hwaɗe.
Su wane ne suka fi aikata wannan mummunar tabi'a?
To, hwaɗen nan lalle ana iya yin shi namiji na iya yin ma mace shi, mace ma tana iya namiji. Ana iya yin shi saman yaro ƙarami, ana iya yin shi saman babba, ana iya yin shi saman yarinya ƙarama, ana iya yin shi saman tsohon mace. Idan ya kasance lalle wannan abubuwan an yi su, to duka wannan shi ne aka ce laifi ne na hwaɗe.
To, idan wannan laifin ya abku, me doka ta ce?
Idan wannan laifi ya abku, ita doka ta 284 na shi kundin laihuka da muke cewa court penal ya ce, to wanda duk aka samu da wannan laifi na hwaɗe ana kama shi kason shekara 10 zuwa shekara 20. Kina a takaice nan, idan ya kasance an yi hwaɗen bisan mutum babban mutum, to sashi na biyu na shi wannan aya ta 284 ta ce, to lokacin da aka yi wannan hwaɗen, idan ya kasance an yi shi saman yaro wanda shekarun shi ba su kai shekara 13 ba, shi ne minor de moins de 13 ans, in ya zama mace ta ko namiji, idan an yi wannan hwaɗen saman wanda bai kai shekara 13 ba, lalle doka ta ce a kama mutum hukuncin kaso da shi daga shekara 15 zuwa shekara 30. Doka a taƙaice lalle kun gani hwaɗe lalle babban laifi ne wanda doka ta yi tanadin mugun hukunci a kai ne.
A nasu ɓangare, malumma daga addinai daban-daban a Nijar sun nuna takaicinsu dangane da yadda wannan matsala take ƙara ƙamari, tare da kuma bayyana ra'ayoyinsu kan dalilan gurɓacewar al'umma da kuma irin matattan da addinai suka tanada domin tunkarar irin wannan matsalar. Idan tabbayyana a cikin al'umma, Sheikh Abbas Yahiya, Sheikh Malami a Agadez.
In an ce faɗe cikin Musulunci, abin da ake nufi da shi abu ɗaya ne faɗe, abin da aka sani shi ne namiji ya tilasta mace bisa ga yin zina, abinda ake ce mafaɗi a cikin Musulunci kenan. Amma yanzu yana da fassarori da yawa, tunda akan haɗa har namiji ya nemi namiji wanda bai kai ba, saboda su nasarun sun ce faɗe su abinda suke nufi da shi a yi zina, ko kuma a yi me ake cewa maɗigo, ko kuma a yi luwaɗi da mutumin da shekarun shi a wajensu ba su kai a yi haka nan da shi ba. To, mu wannan wajen mu shi ma kuskure ne, ba shi ba ne ake ce mafaɗe. Mace komi girmanta, komi shekarunta, mutum ya mata wayo ya istidrashinta, ya ba ta me ake cewa ya firgita ta har ya kai ga inda za a yi zina da ita, to wannan addinance shi ake ce mafaɗe. To, saboda shi ita zinata da kanta wadda ake yi cikin so da yarda ma, ka gane ko? Allah maɗaukakin sarki ya haramta ta, ya ce wala taqrabu zina, ko law kana fahishatan wa sa'a sabilan, ya ce ka kusaci zina saboda alfahsha ce kuma mummuna hayya ce. Wannan ta so da yarda ma bale wadda za a cilasta ma mutum a yi mishi ita ta wata hanya wadda yake ba ta son shi ba, musamman yaro ƙarami ko yariya ƙarama. Wannan ɗaya kenan. Na biyu kuma, addinin Musulunci ya tanadi hukumci ga wanda yake aikata irin wannan. In mutum ya saci yariyan mutane ya mata faɗe, to addinin Musulunci ya ce a yi mishi hukumci irin hukumci na mutum wanda ya yi zina. In ya zama na mai arme ne, kenan a jefe shi. In ba mai arme ba ne, a yi mishi bulalle. An gane ko? To, sannan ita macen in cilasta ta aka yi, a cikin addinin Musulunci babu wani hukunci da zai hawa kanta, amma akwai ma wani abu da za a bata kambacin an cilasta ta an yi masa faɗe ba tare da santa ba. Saboda haka Imamu Malik da Imamu Al-Lays ibn Sa'ad da Imamu Shafi'i sun ce in mace ce ya washe daga hukuma ta samu mata sadakin mace mai kama da ita, wato wajen mutumin wanda ya mata faɗi a kama shi, a kamo sadaki na mace irinta a wajen shi. To, wannan shi ne aka sani da faɗi. Amma yanzu wanda ake yi ya zan wani abu da ake ce ma hiraba. Hiraba kamar wani abu ne mai kama da fashi da makami. Saboda wani lokaci doke mutum za a yi a tayar da shi wani wuri a boye shi ba a da labari, kuma a rinka nuna mishi abubuwa na ban tsoro ko makami ko wuka ko wani abu. To wannan masu yin wannan in ta irin wannan hanya ce suke yi, to su ko ba su yi zina ba bale in sun yi ta, wannan in an kama su, su ana musu hukumcin dan fashi da makami ne. Ka gane ko? Hukumcin dan fashi da makami, a kashe su ko kuma a rataye su ko a tsire su daidai gurgudan jarimar da suka aikata. Wannan kenan. Sannan abu na gaba, ita hukuma kullum ita ce Allah yake azama yaunin kare lahiya da mutunci na mutanenta. Saboda haka ya wajaba idan hukuma ya bude, bai kamata a ce abinda da ba a sani ba cikin irin waɗannan yankuna namu, har a ce yau a cikin wata guda a iya aikata irin shi har sau 40. Kaga wannan hakika mu wajen mu sakaki na magabata yayi yawa. Kuma abinda ke kawo haka shine rashin zartar da hukumci mai tsanani game da mutanen da ake samu sun aikata wannan abu. Kasan shi dan Adam, Allah shi ya shishifi kowa sani shi. In ba da ganin rada kamar firgitarwa, to bai barin aikata abubuwa wanda yake na banda. An gane, saboda haka ya kamata idan an kama mutum wanda ya aikata irin wannan aiki, to a maida shi ibratan lil mu'tabirin. Ya zan wa'azuma ga saura waɗanda ba su riga suka yi. In shawa ce tamma dan Adam yawa, har ya haukace bai san me zai, yana neman yara ƙanana maza da mata, to ai akwai mata ga sunan kamar yadda Allah ya ce cikin Alkur'ani, ya ce ma mutanen Annabi Lut, ya ce haula ibanati hunna atharu lakum, ga mata nan su ne mafi tsarkaka da mutum ya rinka aikata wannan abubuwa na banna.
Madalla, kafin mu kai ga ɗaukar wayoyinku, ga wakiliyarmu na sashen Hausa daga jihar Kaduna, wato Binta Ibrahim da Bakwa, da ta gayyato mana a shirinmu na ƙwallama.
Wayo Allah duwo duwo,
me sauraro, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin zauranmu na yau da gobe. Yau ma muna tare da Hajiya Halima Muhammad Mahmud, wacce take gabatar mana da shirin girke-girke kala-kala a cikin wannan zauri namu irin na zamani. Yau muna tare da ke zaki mana kin ce wani abin shan ne shi ma aka samawa mai sauraro. Me za mu yi yau?
To mai sauraro, assalamu alaikum. Yau za mu yi fruit and yogurt. Kuma uwar gida tana buƙatar ɗan kwananta mai ɗan faɗi da za ta yanyanka a ciki. Sai kuma uwar gida tana buƙatar kayan itace. Har wayo kayan itace da ya kunshi shi ma wannan ya danganci abin da ake da shi a wannan lokacin,
wato wanda yake a lokacin ake yayin su,
ake yayin su dan
ba wani abu ne, ko lokacin mangwara ne da lemu,
yawa wani lokacin wani abun babu,
eh ko babu gwanda, wani lokaci zaka ga ya kare
shi kamar shi yafi wahalan samu. Eh, muna da dan matsalan shi a arewa, dan haka idan ka tashi to a wannan lokacin sai ka nemi abubuwan da yake akwai, kamar kin ga su gwanda, inibi, abarba, ayaba, lemu, tufa,
ayaba,
akwai pear, wannan mai kama da gwaiba,
wannan avocado din nan da ake cin
shi a turanci, abin da shi to shi wannan yana kama da gwaiba ne,
to
wanda in kika yi
kusa da kalakin ji shi
ma shi yana da dan tsauta ta sama, haka
ta sama
ta kasa, kamar gwaiba ya dan ne ke da haka shi, to shi ga shi ma duk in yana a lokacin sai uwar gida ta nema, shi yasa nace mata duka kowanne zaka nema ka yanyanka shi kamar gidan suka
to
duk idan uwar gida ta yanyanka su sai ta nemi kwakwa,
to
shi ma idan uwar gida tana so da bayan shi babu matsala, in ta fasa kwakwan sai ta yanyanka shi, shi ma ko ta sa abu ta kankare sai ta hada da shi, idan kuma ba ta so sai ta kankara bayan sai ta yanka fara,
ya zama fari ne,
zalla ya fari zalla, to idan uwar gida ta gama yankawa sai ta zuba a cikin roban nan da nace miki uwar gida za ta nema, sai ta zuba, idan ta zuba sai ta dauko shi ainihin yogurt kenan, sai uwar gida sai ta zuba yogurt a ciki,
sai ta tsiyaye yogurt
a ciki, yogurt din dai ya rufe shi ainihin kayan
da aka hada a cikin wannan
kayan itatuwa da kayan
kwano
ruban ta ko kuma acrylic wanda
yawwa
a turance yawwa ana ki akwai shi ma ko salad bowl din to tunda ana iya duk shi ma salad din ne sai ki zuba sai ki dauko shi ainihin yogurt ɗinki sai uwar gida ta juye yogurt din nan a ciki ta dan motsa shi sai ta sashi a fridge ya ci gaba da sanyi idan kuma a lokacin za a sha tunda dama kila shi kayan itatuwan nata mai sanyi ne sai dai kawai ta zuba ta mika a sha kowa ta zuzzuba mishi a dan kananan
har an gama
aye
an kuma tun da sai kayatar ga yawan kana kallo amma ba kana so zaka shashi ba kayan marmari kana kallo suna ta tsalle-tsalle kuma an yanka shi iya yanda zai shiga baki babu wani matsala sannan kuma za a tattaru baki da shi za a yi buɗe baki da shi za a sha a kowane lokaci kila da rana ko da dare bai da wani lokaci ko
shi da wannan
kuma ga karin lafiya da gari za a samu abun amfani a jiki caji mun gode
kuma yanzu kuma lokaci ne da zamu bude muku layi ku kira ku bayyana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce alama tarawa 1-202-205-2655 Kama kira daga Bauchi. Da wa muke magana daga Bauchi?
Sunana Ayuba Garba Imam daga kashin Madaki a jihar Bauchi.
To Ayuba, menene naka ra'ayin?
To wallahi fadin kan mummuna abu ne kuma muna kira ma gwamnatin kasa da na jiha da na karamar hukuma a dauki mataki mai ƙarfin gaske a hukunta duk masu yi. Yin hakan ba daidai bane yana faɗa tarbiyyar al'umma ta ko ta ina muna kira har da kungiyoyi da kamfanoni da kowa don Allah su taimaka su shigo a magance wannan abu saboda mummunan al'amari ne na gode mai magana Ayuba Garba Imam kafin Madaki a jihar Bauchi
to mun gode Ayuba jama'a lambar da za ku kira ita ce alama tarawa 1-202-205-2655 mun samu kira kuma daga Kaduna da wa muke magana daga Kaduna
sunana Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kadunan Najeriya
to malam Musa Garo menene naka ra'ayin
to da ra'ayi dai akan maganar ta sai gaskiya ba karamin matsala bane ya kamata a ce gaskiya gwamnatin tarayya a cikin sa hannu dangane da ita kanta wannan maganar fadi din nan saboda abin shi amma ma ya tafi da kuma daga baya ta kana ganin abu ya kara dawowa wani irin wannan abubuwan rashin hukunci ne
haka ne
ana yin hukunci yanda ya kamata to da irin haka ba duk ba zai iya kasancewa ba dan haka an kawo mutum an tabbatar da cewa yayi ta dai din nan amma da lokacin a ce an tabbatar da an hukunta shi sai kiga abin ya tafi labari ana ta magana wai zargi a ce ko kuma ana wasu abubuwa da sauransu
to to mun gode da naka ra'ayin yanzu kuma mun samu kira daga Bauchi da wa muke magana daga Bauchi
Ayuba Garba daga karamar hukumar Ganjuwa
to malam Ayuba menene naka ra'ayin
to gaskiya lalle matakin nan yana da kyau a dauke su masu tsauri kuma a hukunta mutum a bayanan jama'a a tabbatar kotu ta yanke masa hukunci daidai bisa laifin da ya kuma hukunci mai tsanani na gode mai magana Ayuba Garba Imam daga unguwar Yaya Jikafin Madaki a jihar Bauchi.
To mun gode. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Yanzu a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa Julie Ladas Gresham tare da abokiyar aiki na da tiya na gabatarwa Amina Buhari Auna da dukkanin abokan aiki da suka bada gudummawa a cikin wannan shirin. Ni Hadiza Kyari daga nan Birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya ma assalamu.